sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama jiya Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin talashi ta kokun kakkaɓe ikon kungiyar Hamas. Kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta ce ta fara lata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka. Ha kuma za a ji cewa an kashe wani dan jarida gidan talabijin na Somalia a yammacin ranar Litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar bada agaji ta Red Cross ta yi kira ga Isra'ila da Hamas da su tsagaita wuta.
Lalle ne a tsagaita bude wuta don tsima jami'anmu su iya zuwa taimaka ma mutanen nan da rigingimu ko yaƙe-yaƙen ya shafe su.
Bayan nan za ku ji cewa kungiyar al'umma kudancin Kaduna bangaren mata sun yi kira ga hukumomi da su taimaka don ceto waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigar da suka sace su shekaru biyu da suka wuce.
Gaskiya gwamnati da ta hawo tana kokari amma wannan abun har yanzu abubuwa din suna faruwa.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai kawo muku kashi na hudu da muhawara tsakanin jam'iyyun NNPP da APC kan hukuncin zaben gwamnan Kano. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a ranar Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da talashi ta kofin kakkaɓe ikon da kungiyar Hamas ke da shi a yankin Falastina da ke gabar tekun Bahar Rum, yayin da aka zubge sojojin Isra'ila 300 a kan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. Ministan tsaro Yoav Gallant ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi amma za a samu nasara ga Isra'ila da Yahudawa da kuma ɗabi'un ƙasashen biyu da suka yi imani da su. Babban jami'in diplomasiyya Amurka ya tabbatarwa da galan ci gaba da goyon bayan Amurka. Dubban ɗaruran Falastina ne suka yi biyayya ga umarnin Isra'ila na ficewa daga arewacin Gaza zuwa rabin kudancin zirin. Rikicin jin kai yana ƙaruwa cikin sauri yayin da yankin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin cikakken mamayar Isra'ila. Babu abinci, babu man fetur ko ruwa tun ranar Litinin. A ɗaya bangaren kuma, kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankalin ya tashi biyo bayan yaƙin da Isra'ila da Hamas aka fara a ranar 7 ga watan Oktoba. Matakin da kungiyar Hezbollah ta ɗauka a ranar Litinin na da nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon bayan kwanaki ana musayar wuta. Akwai fargaba cewa Hezbollah mai ƙarfi da Iran ke mara baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi. Isra'ila da Hezbollah abokan gaba ne da suka yi yaƙi na wata guda a lokacin rani a shekarar 2006 wanda ya ƙare a kunnin doki. Ministan harkokin wajen Faransa ya isa birnin Beirut domin tattaunawa da jami'an ƙasar Lebanon kan rikicin kan iyaka. Da alamu farmakin da dakarun ƙasar Rasha ke kaiwa a birnin Adivka mai matuƙar muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa, in ji jami'an Kyiv a ranar Litinin. Dakarun Ukraine sun daƙile har-harar Rasha 5 daga wurare 4 a Adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Idan aka kwantar da har-harar har 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata, a cewar Vitali Barabash, shugaban hukumar birnin. Kwamandan sojojin ƙasa na Ukraine ya yi gargaɗin cewa Rasha na fatan kutsa cikin tsaron Ukraine da ke yankin Kufiyansk Liman a gefen daga arewa maso gabashin Ukraine. Hotunan faifan bidiyo da sojojin ƙasa suka fitar sun nuna kanar janar Oleksandr Sirinski yana shaida sojojin da ya gana da su a wani wuri da ba a bayyana ba cewa al'amura a fagen daga na arewa maso gabashin Ukraine ya yi ƙamari sosai a 'yan kwanakin nan.
To madalla, an jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A wani mataki na ba sabon ba, ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent sun yi Allah wadai da harin da ƙungiyar Hamas ta kai kan Isra'ila. Sai da kuma ƙungiyar ta yi kira ga sojojin Isra'ila da su dakatar da hari a kan zirin Gaza, garin yadda fararen hula da marasa lafiya ke jin jiki. Ga dai tattaunawar da wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya yi da kakakin ƙungiyar ta ICRC a Najeriya, Aliyu Dawobi, a kan sanarwar da ƙungiyar ta fitar.
Makasudin fito da wannan kasida shine domin bukatun muna ganin suna karuwa ne kullum. Akwai bukatuwan a taimaka ma fararen hula da suke tashi daga ɗaya yanki su koma ɗaya yanki da suke neman ma inda za su je. Makasudin fito da wannan domin a samu a warware abubuwa a ga yanda za a taimaka ma waɗanda wannan yaki ya shafe su, wanda su kuma ba su da hannu cikin tashin yakin. Wannan shine makasudin da ya sa muka fito da wannan kasida daga ofishinmu da ke cikin kasar Isra'ila.
To, wani irin matsala ne yake fuskantar kungiyar ICIC a yankin Isra'ila da kuma musamman yankin Gaza?
Babban matsalan da ta shafe mu yanzu shine yawan bukatun da ke ciki a wannan yanki. Shine babban matsalan da muke fuskanta da kuma yadda za mu yi mu ƙara ƙarfin aikinmu domin ya isa ga fararen hula. Na biyu shine lalle ne a tsagaita buɗe wuta domin jami'anmu su iya zuwa taimaka ma mutanen nan da rigingimu ko yaƙe-yaƙen ya shafe su. Wannan shine. Amma babban matsalan da muka yi fama da ita, ƙungiyoyi irin namu ma su ma an ce su bar wannan yanki. To kaga wannan ya saba ma dokokin yaƙi na duniya. Saboda haka ba za mu kalli wannan ba sai dai mu yi kira ga dukkanin bangarorin da ke yaƙi cewa lalle ƙungiyoyi irin namu a tabbatar ba taba su ba. Lalle fararen hula ya zamana an kiyaye su ba taba su ba domin ba su cikin yakin da ake yi. Wannan haka dokan yaki ta duniya ta faɗa game da irin wayannan yaƙe-yaƙe. Ƙungiyar mu ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta damu sosai da yawan al'umman da wannan abin ya shafe su. Ƙungiyar mu ta damu sosai da rashin magunguna da rashin abinci da rashin ruwan sha da ake fuskanta a wannan wuri. Dole ne a ce al'umman fararen hula sun sami magunguna, sun sami abinci da sauransu. Saboda haka muna buƙatar lalle-lalle ƙungiyoyin su tabbatar sun tsagaita buɗe wuta a ba mu haƙƙi mu shiga mu taimaka wa waɗannan mutane da suke fama da yunwa da kishin ruwa da kuma rashin magunguna. Har-haren da aka kai wa Isra'ila da kuma garkuwa da mutane ba shi da hurumi a dokar yaki ta duniya. Na biyu, murnin da ƙasar Isra'ila ta bayar cewa dukkanin mutane su bar wannan ziri na Gaza har da ƙungiyoyin ba da agaji na gaggawa. Shi ma ba shi da hurumi a dokar yaki ta duniya. Saboda haka wannan ya tsorata al'umma da dama, ya sa yanzu bukatu suna da yawa a wannan yanki na zirin Gaza. Al'umma suna da tsoro, suna neman su gudu su bar wuraren, ba su san inda za su ba da sauransu.
Malam Aliyu Dawobi kenan, kakakin hukumar ICRC, wato kungiyar bada agaji na ƙasa da ƙasa ta Red Cross da kuma Red Crescent a Najeriya, inda yake tsokaci game da sanarwar da kungiyarsu ta bayar a ƙasar Isra'ila, inda ake faman rikici ko yaƙi tsakanin sojojin Isra'ila da kuma 'yan kungiyar Hamas a yankin zirin Gaza. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Kakakin kungiyar ICRC a Najeriya, Aliyu Dawobi kenan a hira da Babangida Jibrin. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Gasar filiya da da labarin duniya kashi na biyu.
An kashe wani ɗan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin ranar Litinin a wani harin ƙuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu, inji 'yan sanda. Abdul Fatah Muallim Nurki, wanda ke aiki a gidan talabijin na Somalia Cable, ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na Blue Sky da ke kusa da gidan tarihi na ƙasar. Da misalin karfe 9 na dare ne, wani ɗan ƙuna bakin wake na Kawada ce ta yadda ba mai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abincin na Blue Sky da ke gundumar Bond Hare, inji 'yan sanda a Mogadishu. Wato Kawarjis, ko kuma masu bin addini, kalma ce da gwamnati ke amfani da ita wajen nufin ƙungiyar Al-Shabab. A daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar karancin abincin mutane da na dabbobi a wasu sassan jamhuriyar Nijar, al'ummomin yankin sun koka ga wata sabon matsala da suka ce ta addabe su ta yawaita faro wutar daji akai-akai. Wakilinmu Mansur Sani ya haɗo mana da wannan rahoton.
Wallahi wannan wuta yana kawo mana matsala sosai-sosai, saboda ciyawa inda ya hito nan na shika kama da wuta, kenan yana kama mutane matsala tun da dabbobi suna rasa abin da za su ci. Wannan babban matsala ne wajen mu makiyaya nan cikin yankin namu na jihar Pastoral. Ya kamata a ce mutane su dora kiyayewa, a dora share wurare inda za a safka, a bar sakaci da ashana ga yara kanana.
Komandan Ila Bukari, ɗaya daga cikin hukumomin da ke kula da muhalli a wannan yanki, ya yi bayani.
Kaga wannan wuta ita ce ta uku a wannan shekara ta bana a cikin gundumar Darmo. Ta farko mun same ta a wani dajin nan da ake cewa Dornage, mun kai asara eka 14.81. Ta biyu muka same ta a cikin kominikin gadibeji da tama ta lakume mana ciyawa girman eka 58.66. Ta uku ta lakume mana eka 1652.
Kawo yanzu da nake hada wannan rahoto, makiyayan wannan yanki na ci gaba da jiran tallafin abincin dabbobi daga gwamnatin soja don tsirar da basashensu da yunwa ke iya yi wa illa. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Bayan ɗaya bai tsammani kan wasu mata da yara sama da 17 da 'yan bindiga suka sace a garin Kacuwe da ke jihar Kaduna shekaru biyu da suka wuce, labarin mutuwar ɗaya daga cikin matan da aka sacen ya sa ƙungiyar al'umma kudancin Kaduna ɓangaren mata kiran hukumomi su taimaka don ceto waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigar yanzu. Daga Kaduna, wakilin Isa Lawal Ikara ya haɗa mana rahoto kan yadda aka kwashe shekaru biyu waɗannan mata da yara na hannun 'yan bindigar ba tare da an kubutar da su ba.
Shekaru biyu kenan a irin wannan wata na Oktoba a shekarar 2021 'yan bindiga suka afkawa garin Kacuwe da ke jihar Kaduna, inda bayan kashe wasu magidanta kuma suka yi garkuwa da mata da yara. Shugabar ƙungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna, wato Sokapo ɓangaren mata, Madanji Mutu Katarma, ta ce dabadin sabon labarin mutuwar ɗaya daga cikin matan da aka sace da suka samu kwanan nan ba to su sun ma yanke ƙaunar haɗuwa da waɗanda aka sacen baki ɗaya.
Shekara biyu kenan su ma sun gudo ne daga wani sun ga sun kafa ƙauya wajen. Aka shiga garin nan aka kashe dukkan mazan garin, an kashe mutum sa shakan hatsin shi a sa fetro a sa wuta. So sai aka kwashe dukkan mata da yaran aka shiga daji da su. Da tun lokacin sai da suka kai kamar watanni aka release mata guda biyu su je su ce a nema kuɗin aikawa, zai aika da kuɗin banda duka mazajen an kashe. Har yanzu nan da nake maka magana, ɗayansu ta haihu, to suna nan duk da babyin a wajen. Da yanzu nan it was just day for yesterday, ɗayansu ta yi ciwo sunanta Kauna, ashe ta yi ciwo ta mutu a wajen. Mun ji labarin nan ran sati ne, sai yanzu su 14 suka rage da jaririn kenan.
Amma kuna da tabbacin yanzu suna raye?
Ɗayan ne kawai aka ce mana ta mutu.
Kokarin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Kaduna dai ya ci tura. Musamman ma dai da yake har yanzu sabon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna bai shiga ofis ba. Amma dai su masana harkokin tsaro irin su Manjuyashin Kwamaitaya na ganin a gaskiya akwai damuwa.
Zai yi wahalan gaske irin waɗannan mutane da suka shekara biyu wajen 'yan bindiga a ce daga ƙarshe an iya karɓo su. Duba da cewa iyayensu maza waɗanda su ne dama ya kamata su fafutuka su samu abin da za a samu a haɗa a karɓo su, 'yan bindigan nan sun kashe su kafin su kwashe waɗannan mata su tafi da su. Na biyu, abin da haka yake nunawa shi ne ita gwamnati wato a ɓangarenta kamar ta ma bar abin ya shuɗe a ce shekara biyu, kusan yanzu sun riga sun zama su ma kamar 'yan gida a wurin wannan 'yan bindiga. Duk da haka a yanzu tunda har Allah ya sa an samu labarin suna nan dare, to ina gani yanzu abin ya rage ne ga gwamnati ta yi kokari ta bi duk hanyoyin da suka kamata ta yi amfani da jami'an tsaro a ga an karɓo su an kubuto da su tunda an samu bayani inda suke. Amma da zahirin gaskiya abu ne wanda zai wahalan gaske ma a ce mutanen nan yanzu in sun da za su iya zama cikin 'yan uwansu tunda da yawan su karshen ta ba magane su za a yi ba.
Yanzu dai labarin mutuwar marganya kauna ya sa ƴan uwan mata da yaran da aka sace sun fara nuna bukatar ganin gwamnati ta dauki matakin ceto waɗanda suka rage a hannun ƴan bindigar kawo ya zuwa yanzu. Inji shugabar kungiyar ta sokafa bangaren mata Madanje Mutu Katarma.
Gaskiya gwamnati da ta hawo tana kokari, amma wannan abun har yanzu abubuwa din suna faruwa. Inda za a taimake mu, kagan kamar wayancan mutanen nan da suna cikin daji sun shekara biyu din nan. Ruwa kansu, sanya kansu, zufa, everything. Wallahi da yarinyar nan ba ta samu ta yi waya ta faɗa mana wacce can ta rusu ba. We didn't know they are alive, they are not alive, ba mu sani ba. So inda akwai inda za a yi a taimaka mana national, internationally, a taimake mu da security.
Hararen ƴan bindiga da garkuwa da mutane da yana cikin manya-manyan matsalolin yankin arewa maso yammacin Najeriya. Sai dai kuma wasu na ganin tun bayan samun sauyin gwamnati a jihar Kaduna an dan samu sauki. Abin da ya sa wasu al'ummar ke ta addu'ar Allah ya sa dai matsalar ta tafi kenan. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Amuna darin shi gindu shi kara fa na aiki. Kombo sai yi 97.2. Shi gindu shi kara sai kashi 2.2.
Mahala aje wa dukurawa. Ka rike faɗa mu abin da ni da kai faɗa al'umma kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki daya.
Amma ku kuma an roto jami'an gwamnati kuma suna wa alƙalan nan fa barazana.
Ya ba zai mutu barazana ba za su yi ƙarya ba gashi ba sun yi ƙarya kuma ne na mamaki ba za ka ga mutum neman zalunci ba za ka faɗa ba.
Yanzu ku ci gaba da yi musu barazana kenan.
Sosa ai ba za mu ci gaba da yi musu barazana ƙwai kuwa ya za mu zo mu zalunce mu. Ai za mu ci gaba da yi musu barazana har sai sun tafi da gaskiya.
Su abin da suka ɗauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a ba a yi mata burga ba a yi mata barazana.
Jama'a barkanku da wanda lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau ne za mu kawo muku kashin ƙarshe na muhawara da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya mana dangane da asaran kujerar gwamna da jam'iyyar NPP ta Kwankwasiya ta yi wacce ita APC ta kwaci wannan kujera din. Wannan muhawara mai zafi dai kun san an yi ta ne tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano din. Wato Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma kusur jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishinan ayyuka a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje Honorable Muntari Ishaq ya kasai. To wannan kashin na ƙarshe shi ma ya kunshi batutuwa da dama da kuma tambayoyi da dama kamar wannan.
Hashimu Suleiman Dugurawa. NPP ta ce za ta ɗaukaka ƙara. Kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun ɗora da ayyukanku ba ku girgiza ba. Ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce kun rasa aikace-aikacen nan naku ba kwa tunanin makomarsu.
Na farko dai muna godewa Allah da shi kansa Malam Mutare shi ya faɗa da kansa. Cewa Ganduje shi ƙarasa aikin gada sama ta Murtala Muhammadu. Amma abin neman tafafin tattin amina tare da shi Ganduje ya ƙarasa wannan aikin. Kwankwas ya yi 97.2. Shi Ganduje ya ƙarasa kashi 2.2.
Mahala aje wa dukurawa. Ka rinka faɗa mu abin da ni da kai faɗa al'umma Kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki
daya. Sun da kike tsatsa yara kuɗin makaranta kai ka shaida ne mutari kun je Kwankwasiya Foundation. Muka biya wannan kuɗi sannan muka sake zakuro yara 375 muka sake biya musu kuma cikin ikon Allah duka su kallon makarantun sun dawo. Duk burka ka je ka ci gaba tare da kuɗi kai ka san me za ka yi da kuɗi kuma mu a matsayin mu ne ke sa kwanakin mu kai da duniya a gidan gwamnati a matsayin mu na musulmi mu kwanakin mu ma a rayuwa mu za ka yi da ziki domin ba za mu wuce ranaku da Allah ya yi wa mana. To ku da kuka rubu ku da littafin ku ba mu mutuwa zuwa kuka yi dimin da'ima.
Dukura kunce za ku je kotun ɗaukaka ƙara kuma ta kama ma har kotun ƙoli za ku je. Yanzu magana ita ce cewa wanda fai kai ƙara shi ne yake da nauyi a kan sai ne kare abin da yake ƙorafi a kai. Kun kinza kenan?
Ai ba duka ji Bala Ibrahim wannan ƙara da muka ɗaukaka ita ce bimun da'imin domin a taɓa yin irin wannan a jihar Rivers inda aka hana wuce. ya samu gwamnati a irin wannan kotun ya tafi appeal suka sake hana shi, amma su burin ko saboda su goggo ne sun san shira sun san abin da suke suka ce zo cigaba sai da shekara takwas ina gwamnati. Irin wannan ya faru a jihar Oshin ba excellency Adeleke shi ma an kwace masa gwamnati ya tafi kotu ya ce ban yadda ba, aka je tribunal aka ce ba ya faɗi, ya tafi appeal court aka ce an bashi. Suka ce ba za a ƙura ba, suka tafi zurukun sake tabbatar ba, ba za ka ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano, NJP, NNPP da masu kishi jihar Kano, musamman ɗalibai, musamman matasa, musamman mata da muka dawo musu da arzikin jihar kyauta, magani kyauta, maganin malaria kyauta, wannan abubuwan da muke na alheri muna tausali da shi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kare azzalumai da zalimai.
Amma ku kuma an roto jami'an gwamnatin kuma suna wa alƙalan nan fa barazana.
Ya ba zai musu barazana ba za su yi ƙarya, ba ga shi sun yi ƙarya kuma ne na mamaki ba za ka ga mutum zai mazalinci ba za ka faɗa ba, ba ka faɗa hukunci ai na faɗa na ce yadda aka tuto ɗan zanda da idan an fari kaya da sojoji tirela tirela da wahala ba a yi mana tsaji ba kuma ga shi an yi.
Yanzu ku ci gaba da yi musu barazana kenan.
To sa ai ba za mu ci gaba da yi musu barazana kwai kuwa ya zama zuwa mu zalunce mu, ai za mu ci gaba da yi musu barazana har sai sun tafi da gaskiya domin mu gaskiya ce ta kawo mu. Kuma ita muke fatan tabbatar da su kuma muna koyi kira a gare su din gaskiya domin ba wannan rayuwa a kota.
Mutare ka sai to ya shari'a ta kasance kenan ga shugaban yanar fifi ya ce za su ci gaba da yi wa alƙalai barazana kamar yadda aka ga wani jami'in gwamnati ko da yake gwamnati ta ɗauki mataki kuma ta nesanta kanta da shi.
Yanzu ga shi ya sake faɗa shugaban jam'iyya ba ne ba, ga shi ya sake faɗa su abinda suka ɗauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a. Ba a yi mata burga, ba a yi mata barazana, magana ce ta hujja, magana ce ta ka'ida, magana ce ta doka, magana ce ta tsarin kasa. Sai da aka tsarin mulkin kasa abin da ya faɗa idan sun bi shi sun je sun kare wannan abin da ya fito hukunci kuma shine ba zancen maganar a yi mutu ko a yi rai. Magana ce ta in kana da gaskiya ka tsaya ka kare gaskiyarka, in ba ka da gaskiya ka tsaya ka bi abin da gaskiya ta zo da shi, shine kawai magana ta gaskiya. Sai da aka mu ba 'yan ta'adda ba ne ba, mu ba masu tada tarin tsoro da ba ne ba, mu ba masu neman tashin hankali ba ne, mu ba mu da kundi na tsayawa a cikin tsarinmu. Kullun tsarinmu na magana ce ta gaskiya, magana ce ta hujja, magana ce ta abin dogaro. Sai da aka da su muka dogara kuma lokacin nan da muka jira Allah ya kawo, Allah muka nema lokacin da aka ce mun faɗi zabe cewa muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kuma da muka faɗa ba a baki muka faɗe ta ba, mun faɗe ta har a ƙashin zuciyarmu. Amma wannan kuma ya bada dama tunda in an cuce ka ko a shari'ar musulunci ko a musulunci akwai shari'a, nan an zalunce ka kaje ka nemi haƙƙinka. Masu shari'a wanda suka san ilimin shari'a su bi bibiya abin nan, in kai ba daidai ba su hukunta su gyara maka, in an yi ba daidai ba su gyara, in an muka daidai in an zalunce ka su kwato maka haƙƙinka. Sai da aka muka tafi muka je muka kai ƙara muka bibi al'amuran nan kuma gashi Allah ya kwato mana ya kuma tabbatar.
Hashimu Suleiman Dugurawa, menene sakonka na ƙarshe?
A gaskiya na gode mu tare shi gaskiya da ya faɗa halayen mu, yace mu ba yin ta'adda ba ne ko ba mu hargagi ba mu zalunci domin in ta'addanci na ƙarshe ai a kawo dubuci gwamna an musu tukur a bainar jama'a saboda neman haƙƙin mutane. A kawo mutumin gwamna a batun dan takarar gwamna a cikin mota an kama shi saboda ya yi zalunci. A kawo mu shugabansu yana sunko madalla kunki kunki tun daga asuba har fado gari ko fado rana. A kawo mutumin shugabansu yana gwamna yana sai da makabarta, yana gwamna yana sai da makabarta, yana gwamna.
Cewa ne mun kusan zuwa ƙarshe, menene sakonka?
Kota na shi ne muna kira ga al'umma su ci gaba da tamu da addu'a ita ce muke bukata a wannan lokaci, musamman 'yan jihar Kano, 'yan Kwakwasiya, 'yan jam'iyyar NNPP waɗanda suka bi daidai da rana da kuma suka kura su aka zo aka yi musu wani ɗan hukunci ya su yi addu'a Allah ba goyon bayan zalunci. Kuma Allah ya tabbatar mana da gaskiyar mu da muka ci zaɓe, Allah ya dawo mana da damar mu da muka ci zaɓe, mu ci gaba da aikin alheri. Kuma muna kira da su kansu da suke wannan ikirari cewa za su kai ƙara, amma mun ɗauka ƙara suna ganin mun da ya fa mun sun mai ka'ida, ina ka'idar ta wuce dan takar gauna mai ce baya so domin Allah ba ya baki ba ko kuma ku ku ce ku yadda ba, ina ka'ida da ta wuce mutane su yake ku ba ta kawo ku ba majin na Qur'a 2030 au a jahohi da yawa ba inda ka samu majin da 1000 akwai inda magana ma da ci Qur'a 100 an ba shi Qur'a ba kuma wanda ya kariya a Qur'a, amma mu muka da ku da Qur'a 138 da wani abu saboda tsabakin Allah da farfasa da zurniya a sa abun duniya ku kai kasa kasa ku ci su kun je kotu ku je ku wasu dabarun ku na gangan da gangaci Allah baya goyon ba mu ko ba da ba ku da fara ba in Allah ya dazama da wakara kuma zamu kwatura ki mu ci gwada
mu tare haka sai me sakon ka na karshe
to ina zan kafa mun fadi sakon na karshe kamar yadda ya fara fada cewa gwamna ya sai da makabarta ya sai da makaranta ya sai da waya sai da waye ga abin nan da ya fada kafin gwamna Ganduje ya sai da mai girma da Tarabi Musa Fanko sai ya fara inda da lokaci da zan ga maka wuraren da kwankwasa ya siyar sai da aka in siyarwa ake shi ya fara siyarwa sannan Ganduje ya zo ya dora sai da aka ina sai da tabbatar maka da cewa wayannan abubuwa na tanja hankalin al'ummar jihar Kano cewa su kwantar da hankalinsu wannan abubuwa da suka taho Allah ne yake kallon al'ummar jihar Kano Allah ne yake kallon martabar jihar Kano abinda mutanen Kano suka gada shekara da shekaru shekara dubu kasuwanci an zo an rusa shi in Allah ya yarda da tunatar su gawuna zai dawo da wuraren da aka rusa zai tabbatar da mamallaka wurinnan na hakika zai ba su dama su gina wuraren su kuma ina tabbatar maka da cewa harkar kasuwanci za ta dawo a jihar Kano ina tabbatar maka da cewa mutunci da martaba da zaman lafiya zai dawo a jihar Kano mu ba ƴan ta'adda bane ba mai wa alƙalai wato burgada barazana ba mu dauki makamai muna yawa a social media muna cewa alƙalai za mu kashe su ba su kaza ba mu abin da muka ce yan alƙalai sun yi abin da ya dace falilahan don ba su yi ba bayan nan akwai wata rayuwar sai da haka ina jan hankalin mutane na a zauna lafiya ina jan hankalin har su ƴan kwankwasiya kada a amfani da jahilcinsu a zo a kawo dalilin da zai kawo tashin hankali a kawo dalilin da zai kawo rashin zaman lafiya a kawo dalilin da za a rasa jini a kawo dalilin da za a rasa rayuka a rasa laifa wannan ba tsari bane ba ko ba mutunci bane an ce ma sun ci zabe amma suna farfasa wuraren mutane suna lalata al'amuran mutane wannan ba an ce sun samu kenan ballantara an ce ba samu ba
to gaishe kuma malamai to kamar yadda muka faɗa wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara mai zafi da ta gudana tsakanin shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma kusar jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje wato honorable Muntari Ishaku Yakasai muna godiya ga su baƙi namu da kuma shi wakilin namu na Kano Mahmud da ya shirya wannan muhawara din ya kuma aika mana ita muka watsa muku ita sai Allah kama rana wa tewu muke fatan mu da muku da wani sabon shiri na tsaka mai wuya mun bar ku lafiya Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to a takaice Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a ranar Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin talashi ta kobin kakkaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gaɓar tekun Bahar Rum yayin da aka jirge sojojin Isra'ila 300 akan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin tashin hankali wato ya biyo bayan yakin da Isra'ila da Hamas suka fara a ranar 7 ga watan Oktoba matakin da ƙungiyar Hezbollah ta ɗauka a ranar Litinin na nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon bayan kwanaki ana musayar wuta akwai fargabar cewa Hezbollah mai ƙarfi da Iran ke mara baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi da alamu farmaki na dakarun kasar Rasha ke kaiwa a birnin Avdiivka mai matukar muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa in ji jami'an Kyiv a ranar Litinin dakarun Ukraine sun daƙile har-harar Rasha 5 daga wurare 4 a Avdiivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata idan aka kwatanta da har-harar 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata a cewar Vitali Barabash shugabar hukumar birnin an kashe wani ɗan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin ranar Litinin a wani harin ƙona bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu a cewar 'yan sanda.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 da chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.